الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 5 kenan ko 6 shida ga watan 7 shekara 1425 bayan hijiran Allah sallallahu alaihi wasallam wa tawakkal da wanda ya daidai da 22 ga watan 8 shekara 1400 ya dace gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shine darasi na 57 haka ne. Darasin da ya gabata babin karshe da muka karanta babu tahziri min iza'i salihin wa da'afati wal masakin. Yau kuma za mu tafi babu ijra'i ahkamin nasi ala zahir wa sara'iruhum ila Allah ta'ala. Babu ijra'i ahkamin nasi ala zahir wa sara'iruhum ila Allah ta'ala. Babin da yake karantar da gudanar da hukunce-hukuncen mutane a bisa ga zahirinsu yake, amma asiransu wannan yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda wannan ke nufi, kowane mutum zaka hukunta shi da cewa musulmi ne idan ya bayyana musulunci, mu'mini ne idan ya bayyana imani, ahlus sunna ne idan ya bayyana sunna, ko kace kafiri ne in ya bayyana kafirci, ko kace dan bid'a ne in ya bayyana bid'a. Amma abin da ke cikin zuciyarsa wannan sanansa na wurin Allah. Idan mutum ya bayyana musulunci a cikin maganganunsa da ayyukansa, ba mu da iko mu ce masa kafiri ko mu ce mutum ba musulmi bane ba, dan zaton cewa kila a zuci ba da kyakkyawan niyya yayi ba. Idan mun yi haka, mun yi hukunci da kishiyar zahiri, zahirinsa ya nuna mana imani, to kuma batininsa babu wanda ya sani sai Allah. Da haka dai abinda za mu karanta cikin wannan babi na ayoyi da hadisai abubuwa ne da suke bayar da darasin cewa lallai kowane mutum za ka hukuntar da shi ne a bisa ga abinda ya bayyana a zahirinsa. In ma a zuciya yana da wata niyya kishiyar abinda ya bayyana, to hukuncinsa yana wajen Allah, baya hannunka kai dan adam. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce fa in tabu wa aqamu as-salat, wato idan sun tuba kuma suka tsayar da sallah, wa atu zakata kuma suka bayar da zakka, fa khallu sabilahum, to ku kyale tafarkinsu, ma'ana ku kyale su, kada ku tsare su, kada ku far musu ta hanyar yaƙasu ko ribace dukiyoyinsu. Wannan magana Ubangiji ta'ala ya faɗe ta bayan ya yi umarni da ayati kafir, bayan ya ce fa'izan salakal ashhurul hurum faqatul mushrikin haythu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qa'udu lahum kulla marsad. Allah ce idan mutanni masu alfarma suka riga suka shude wanda aka haramta muku yaki a cikin su, faqatul mushrikin haythu wajadtumuhum, to ku yaki mushrikai duk inda kuka same su, wa khuduhum wahsuruhum, ku kama su a matsayin fursunonin yaki, wahsuruhum, ku yi musu kofar rago ku zagaye garinsu, har ku matsanta musu bisa da sallama kai ko miƙa kai. Wa qa'udu lahum kulla marsad, dukkan wata mafaka da kuke jin za su je su koya, to ku tsare wajen, ku hana su sakat. Wannan shi ne hukuncin kafirai waɗanda suka kafirce wa Allah, suka kafirce wa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To amma Allah ce fa in tabu, idan sun tuba, tuba anan furta kalmar shahada, suka ce kowane ɗaya daga cikin su ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kaga ya tuba kenan daga shirka ya shiga musulunci. Wa aqamu salata, kuma suka zo suka tsayar da sallah, wa atu zakata, kuma suka bayar da zakka, fa khallu sabilahum, ku kyale musu hanyar su, kar kuma ku ce za ku tsare su ku yake su. To kaga annan tuba da suka yi suka furta kalmar shahada, aiki ne na zahiri, sallah aiki ne na zahiri, zakka da suka bayar duk ayyuka ne na zahiri. To da wannan ayyuka na zahiri da suka yi, da su za su tabbatar da imaninsu da musuluncinsu. A nan gudun wani ba zai zo bai ce a'a mun bai dau da shahada da suka yi kila ƙarya suke, kila sun yi ne don su tsare rayukansu, kila sun yi ne don su ceci dukiyoyinsu daga riba cewa daga ganimar ce dukiyoyinsu, mu bai yarda da kalmar shahada su ba. Idan mutum ya haka ya saba wannan aya, tunda Allah ya ce fa'alu sabila. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وانا حديثي an karɓo shi daga Abdullah ibn Umar, Allah ya ƙara yarda a gare shi da mahaifinsa, wato shi da mahaifinsa Umar ibn Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, lallai manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi da iyalan gidansa, kada ya ce umirtu an uqatila an-nas, an umarce ni in yaƙi mutane. Nan lafazin an-nas ya shafi dukkanin mutane, wato ya shafi fararen fata da bakacin fata, Larabawa da Turawa da ‘yan Asiya da ‘yan Afirka da ‘yan ko’ina, lafazin annas ya shafi. Sannan kuma lafazin annas a nan ya shafi dukkan nau’ikan kafirai, sawa’un waɗanda suke shirka bautar wani Allah tare da Allah, ko waɗanda ma ba su yarda da samuwar Allah ɗin ba, kawai sun kafirce ne, ko kuma Yahudu ko kuma Nasara, domin lafazin annas ya kunshi kowa da kowa. An umarce ne da in yaƙi mutane hatta ya shahadu an la ilaha illallah, wannan hatta tufidul ghaya, makular har sai sun faɗi kalmar shahada. Ma'ana zan faɗa ya kasu ba zan daina bai zuwa lokacin da za su furta kalmar shahada, shine hatta ya shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, har sai sun shaida ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah, kuma lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne. Shaida cewa ba abin da za a bautawa sai Allah, wanda ya nuna bautarsa gaba ɗaya Allah za su yi wa, ko ƙarama ko babba. Sannan shaida wasu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad, wannan na nuna cewa ba yadda za a yi su bautawa Allah da kowane irin nau'i na bauta sai wanda ya tabbata shi manzon Allah ne kawo, tunda shine jakada tsakanin Allah da mutane. Ba yadda za a yi mutane su gane me Allah yake so, menene Allah baya so, sai ta hanyar manzon Allah. Da haka abinda duk za a bauta ma Allah da shi, dangin magana ne ko dangin aiki ne, dangin magana kamar zikiri, kalmar shahada da sauransu, dangin ayyuka kamar sallah, kamar zakka da sauran abubuwa, jihadi da sauransu, dukkaninsu dole a yi su kamar yadda shi manzon Allah ne koyar. Dan wannan shine abinda ke nuna ka ce da shi manzon Allah. Amma idan ka yarda da wannan azuci, amma nau'ikan bauta da sample din bauta da kake amfani da shi ba wanda zo da shi bane, baka gama gaskata cewa shi manzon Allah bane. Da haka an umarci ne in yaƙi mutane har sai sun ce da ba abin bauta da gaskiya sai Allah, sannan kuma annabi Muhammad manzon Allah ne. Abu na biyu, wa yuqimu salata, kuma su tsayar da sallah. Abinda ake tafi da iqamatu salah, yin sallah tare da dukkan abin da suke bukata. Na farko sallah tana sharuɗa, sannan kuma sallah tana da rukunai, sannan kuma sallah tana da wajibai. Waɗannan al'amura guda uku, sharuɗa, rukunai, wajibai, dole a sami su a sallah. Sharaɗi baya cikin sallah, amma kuma dole sai da shi sallah za ta yi. Samuwarsa baya nuna samuwar sallah, amma dole sai in ya samu ɗan sannan sallah ta yi. Ta iya ga sharaɗi ya samu amma mutum bai sallah ba. Misali sarki sharaɗi ne na sallah. Mutum na iya kalwala kuma yake yin sallah. Fuskantar al-qibla sharaɗi ne na sallah. Mutum na iya fuskantar gabas amma ba sallah yake ba, tafiya yake, ko wata harkar ta duniya sai yake. To dole dai a samu sharadi a cikin sallah. Sannan kuma abu na biyu, dole a samu rukuni. Rukuni shi gangan jiki ne na sallah, abinda dole a same shi. Idan aka rasa shi a cikin sallah, babu sallah ne gaba ɗaya ta musu. Kamar karatun Fatiha rukuni ne. Idan mutum ya yi sallah bai karanta Fatiha ba, baya da sallah. Sannan ruku'i rukuni ne, dukkan mutumin da ya ƙi yin ruku'i ba tare da wani uzuri ba, to ba yin sallah. Haka sujjada rukuni ne, haka tsayuwa a cikin sallah rukuni ne. Duk mutumin da ya bar ɗaya daga cikin waɗannan ababai da muka lissafta, yana da ikon yi yaki yi to baya da sallah dan rukuni abinda in babu shi babu sallah wato kaga shi rukuni yana cikin sallah daga nan sai wajibai al'amuran da in an rasa su ta iya yi wa akwai sallah sai dai ba cikakken sallah ba ce sallah ce wanda a cikinta akwai tawaya wato bata zama cikakken sallah ba ina ba ta fahimta to daga nan gurin kuma ababen da duk ba wannan ba ko da babu shi sallah ta yi kamar yanzu misali mutumin da bai yi waɗansu mustahabbai ba cikin mustahabban sallah sallah ta yi amma shi ma an samu tawaya sai dai tawayar da aka samu lokacin da aka rasa wajibai na sallah ba ta daidai da tawayar da aka samu lokacin da aka rasa mustahabbai na sallah ina ba ta fahimta sannan idan mutum ya ki yin wani wajibi yana da ikon yi akwai zunubi a kansa na bai yi wannan wajibin ba amma idan mutum ya ki yin mustahabi babu zunubi a kansa sai dai ya yi asarar ladan da aka yi tanadi ga wanda ya yi mustahabi da haka lokacin da aka ce suka tsayar da sallah ana nufin suka tsayar da ita tare da mai sharuɗanta da rukunanta da wajibanta da mustahabbanta wannan shi ne hakika ne ga mutum sallah sannan tare da ita a cikin jami'i ga mutumin da ba a yafe masa zuwa jami'i din ba kamar namiji mai hankali baligi ɗa mai lafiya mazaunin gida sharuɗa na muku samu na farko ya zama namiji ba mace ba ka ga mace ba wajibi bane ta je jami'i mai hankali ba mahaukaci ba mahaukaci kan ai sallar ba kai bai ta wajibi ba kan zama ta je jami'i sannan ya zato baligi yaro karami ba wajibi bane a kansa yin jami'i ana so da ya koya masa ya rinka saba da kuma sannan ya zato mai ɗa ba wajibi bane a kansa sallar jami'i sannan ya zanto mazaunin gida ba matafiyi ba domin matafiyi sallar jami'i ba wajibi ce a kansa mazaunin gida wajibi ce a kansa sannan ya zanto mai lafiya domin mara lafiya sallar jami'i ba wajibi ce a kansa sannan ya zanto ba a ruwan sama domin lokacin da ruwa ya sauka kuma ya ci karo da lokacin sallah sallar jami'i ba wajibi ce kan mutum zai iya zama a gida ya sallar su ko da ya ci karo sallah in ya je masallaci bai laifi ba amma zai zauna gida ya sallar su kuma wato ba a zargin sa a ce dan mai zauna bai fita sallar jami'i ba tunda ana ruwa to kaga idan mutum ya cika wannan shine yayi hakikanin abin da ke kira ikamu salati sannan mu yutu zakata kuma suka bayar da zakka wato cikin nau'ikan dukiya da ake fitarwa zakka kuma suka fitar da gurgurdan abin da shari'a ta ce a fitar sai manzo Allah ya faiza fa zalik idan sun aikata haka عاتبوا بني دماءهم واموالهم فسن tsare dukiyoyin su da jinanan su daga gare ni bazan zubar da jinin su ba sannan ko bazan riba ce dukiyoyin su ba illa da hakkar islam sai fa inda wani hakkin ko na musulunci ya kan mutum wato kamar mutum da ya kisa kaga za a kashe shi kenan don wannan hakki ne na musulunci a yi kisa shi ko ko mutumin da magidanci ya yi zina kaga za a jefe shi wannan hakki ne na musulunci a yi masa haddi na zinar da yi shi ne ma'anar illa da hankali islam in kaga na zubar da jinin mutum to da wani hakki ne na musulunci in ka zama kwashi dukiyar mutum to kuma wani hakki ne na musulunci kamar ya ce ya musulunci shi ba zai ba da zakka ba to kaga nan za a kwashi dukiyarsa da ƙarfi ta gwagwaran talakawa a baya kaga wannan hakki ne na musulunci da sauran haƙoƙi wanda shari'a ta tilasta akan mutum game da dukiyarsa to manzo Allah ya ce fai za ba da zalik idan sun aikata haka asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun tsare dukiyoyinsu da jinanansu ga bari na daga gare ni kaga a nan gurin ko da ko hakan da suka aikata sun aikata ne a zahiri a batini ba da suke cike ba muhaddisi ya ke da cikin hadisi ai mutum na iya zuwa ya furta kalmar shahada ba da gaske ba ya yi sallah duk ba da gaske ba ya bayar da zakka duk ba da gaske ba amma kai dai ka ga ya furta kalmar shahada kai a gaban idanka ya yi sallah gaban idanka ya yi zakka tsakanin su da Allah ta wannan kai ka dole ka dauke shi a matsayin ma musulmi baka da iko ka ce kariya ke shi ba musulmi bane ba dan manzo Allah ya ce illa bi al-islam sai ce kuma wa hisabuhum ala Allah ta'ala ko ila Allah ta'ala a wata riwaya ila Allah a wata riwaya ala Allah wato hisabun su na ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana shine zai hisabi game da zuciyoyin su in sun yi wannan abu da niyya ta imani ko in sun yi da nufin su tsare rayukansu da dukiyoyin su, wannan hisabin su na wajen Allah. Kaga hisabin su ba a wajen ka yake ba, kai ba za ka yi hukunci akan zuciyar su ba, Allah ne yake yin hukunci akan me, zuciya. Kai za ka yi hukunci ne akan abin da yake ya shafi zahirin mutum. Ina ganin ina fatan wannan ya fito a cikin ma'anar hadisi. Sannan makalar lura da kalmar fa idza fa'alu zalika, idan sun aikata haka, lamarin zalika din nan yana koma zuwa ga me, zuwa ga babu guda uku da aka ambata. Na farko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, na biyu me, iqamatus salah, na uku kuma itaa'uz zakat. Abu uku ne sai aka amfani da lafazin zalika, wanda zalika ismul ishara ne zuwa ga abu guda daya. Ina ba za mu fahimta to a nan gurin dukkaninsu guda uku suna daukar ma'anan al-mazkur, abinda aka ambata. To idan ko mun ce abinda aka ambata, kaga in miliyan ne duk sun shiga cikin abinda aka ambata, shi kuma rabin ya zama mai mufrad, da haka sai ya kasance ismul ishara din ya zama mai mufrad. Sannan kuma da yace fa idza fa'alu zalika, idan sun aikata abinda ake aikatawa daga faikin, ita ko kalmar shahada aiki ce ko magana ce? Sallah dai mun yadda mai ce, sannan kuma zakama mai ne, amma furta kalmar shahada fa furci ne ba aiki bane, furci ne da baka ba aiki bane. Amma manzon Allah ya sa masa suna mai alfi'il fa idza fa'alu zalika, tun da yana magana akan dukkan guda uku. Wannan ya nuna al-aqwal, wani lokaci ana ambatansa da suna mai al-af'al a cikin larabci, tun daga kuma za Allah ce fa'iza fa'alu zalika, bai ce fa'iza qalu wa fa'alu zalika, dan alqawl ya koma zuwa ga shahada, alfi'l kuma ya koma zuwa ga iqamatus salati da itaa'uz zakat, sai dukkan sai samu suna alfi'l. Wannan yana nuna alqawl ana iya ambatansa da suna mai alfi'l. Sannan sananne ne auren murkudan musulunci guda nawa ne? Guda biyar, kalmar shahada da sallah da zakka da azumi da yake haji. A madadin manzo Allah mutum su gaba da sai ya mutum da hukuma nan mulko. Abu mutum da in yaki mutane hatta ya shahadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sala wa yu'tuz zakka, bai ce ba kuma wa yahujjul baita wa yasumu shahra ramadan, bai ambace su. Saboda me? Waɗansu malami suka ce ta yi yiwuwa a wannan lokaci ba a shar'anta aikin haji ba, ba a shar'anta azumi ba, don haka sai manzon Allah ya ambaci abin da an riga an shar'anta. Haka waɗansu malami suka ba da ansa. Waɗansu malaman suka ce a ba haka ba ne, wato a nan gurin manzon Allah ya taƙaita akan kalmar shahada da kuma shugaba cikin ayyuka da ake yi da gabbai da kuma shugaba cikin ayyukan dukiya. Dukkan wata ibada da ake yi da gabbai to sallah ce shugabanta, kaga wai kaimu salata. Dukkan wata ibada da ake yi da dukiya to zakata ce ta muhimmanci, ita ce shugabanta, kaga wai yutu zakata. Duk abin da ba sallah ba zai shiga cikin karkashin sallah, in dai ibada ce da ake yi da me, da jiki, kaga dan azumin ya shiga ciki, aikin hajjin ma ya shiga ciki. Dukkan wata ibada da ake yi da dukiya wanda ba zakka ba, ta sai karkashin me, karkashin zakka ke, tunda ita ce shugaba a bangaren al-ibadatul maliyya, sallah kuma ita ce shugaba a bangaren al-ibadat al-badaniyya. Ina ba ta fahimta, wato manzo Allah ya takaita ne akan shugabanni cikin ibadojin. As-salatu ita ce shugaba ta al-ibadat al-badaniyya, az-zakka ita ce shugaba ta al-ibadat al-maliyya. Haka wasu malamai suka fara. Waɗansu kuma suka ce a wato kenan ana yakar mutane lokacin da suka ƙi yin kalmar shahada, haka ana yakar su ko sun yi kalmar shahada in suka yi taron dangi suka ce ba za su yi sallah ba, haka ana yakar mutane in suka ƙi ba da zakka. Amma idan mutum ya ƙi yin azumi ba za a yake shi, yau asali ma zai iya ƙi yin azumi ko ba a san ya ƙi yin azumi ba, duk da ibada sai ta kuma. Da haka sai manzo Allah ya takaita akan ibadojin da ake iya yakar mutane in ba su yi su ba, sai ya kyale waɗancan dan ba a yakar mutane a kansu. Waɗannan dai
an so shi ne da dun malamin suke bayarwa. Mu dai mun fahimci ma'anar hadisin kuma mun fahimci dangantakar sa da babin da muke ciki. An gane ku? وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى رواه مسلم وانا حديثي أكبر أشد أبو عبد الله أبو عبد الله شيني طارق ابن أشيم يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا جمع ذن الله تلا دامن شن الله سبت قريش يلا شبا من قال لا إله إلا الله وندو يجي لا إله إلا الله وكفر بما يؤمن من دون الله يكما كافر شيء ودق أبدا أكي بوتا وندبا الله با حرم ماله ودمه ودق يستطار مهرم haka kuma jininsa ya zama haram, wato haram ne ka ce za ka ribace dukiyarsa a matsayin ganima, ko ka ce za ka yake shi ka kashe shi, ga shi ko ya riga ya fata kalmar shahada. Sai manzo Allah ce wa hisabuhu ala Allah ta'ala, hisabun fa daga Allah, ma'ana furta kalmar shahada da ya da baki ta shigar da shi musulunci, ta tsare masa dukiyarsa, ta tsare masa jininsa, amma shin a zuci tsakaninsu da Allah gaske ne ko ƙarya ne, wannan ba aikin kuma ne ko mutane na Allah. Shine sabu wa Allah kita Allah zai masa sabu kuma dangane da zuciya ya abin da baki kamar da ya ci da zuciya ta kudar shi to ga ya ci ba magana shiga aljanna anan dai kalmar shahada ta yi maka gata a duniya din da ka sa cikin sahabban musulmi ya an tace da sabu a Allah ta da shi amma a ran dashin kiyama ba zai samu tsira ba zai samu tsira daga wuta ko shiga cikin aljanna shine ma'anar hisabu wa Allah ta'ala kun gane dangantakar hadisin da babu ne to amma anan akwai abu guda biyu da ya kamata ya ja hankalinmu cikin hadisi na farko da yace man qala la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah a can gurin kuma yace hatta yashhadu sai kalmar ya amfani da kalmar shahada wanda kalmar shahada ta samo wanda kalmar ta alqaul domin alqaul shine faɗin magana sawa mutum ya san ma'anar abin da ya faɗa ko bai sani ba amma ba a cewa shahada sai ka san ma'anar abin da ka faɗa ina fata an fahimta to a nan guri yanzu idan mutum ya shiga ya furta kalmar la ilaha illallah bai san ba a nata ba bai san me yace ba gaba ɗaya kawai ya furta ta ya shiga musulunci ko kuma a sai ya san ba a nata abin da ya faɗa mutum ne zoce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah ko kuma yace la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah sai muka tambaye me kake nufi da wannan kalmar sai ya masa abin da sai ba kawai dini ana faɗa ne ma na faɗa ya zama musulmi bai zama musulmi tunda bai kalmar shahada ba wani dan bai san ma'anar abin da ya faɗa wato babu bambanci tsakanin la ilaha illallah muhammadur rasulullah a wajen shi da kowane irin zanci kishiyarta kaga wannan ko shakka ba wai shiga musulunci ba da wannan zancen kadai shi yasa ake amfani da kalmar shahada dan ita shaida shin mutum da ba da shaida kan abin da ya sani ko kan wanda ya jahilta kan abin da ya sani shi yasa ake amfani da kalmar shahada dan shahada dole sai ka san abu zaka ba da shaida ba ka zuwa kotu a ce waye shaidun wane ka ce gani da mai dame ya faru ya ce wallahi ni ba ban sani ba kawai dai na zo shaida kana gona idan aka ce maka ba ka da hankali ba ya kure ba dan mutum ba ya ba da shaida kan abin sai abin da ya sani shi yasa Allah ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun ba wanda zai samu ceto gobe kiyama illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaida shaidawa ta gaske wato ya shaida kalmar shahada wa hum ya'lamun al halin sun san ma'anar abinda suka furta da baka kaga dole ilimi yana da ɗaya daga cikin sharuɗa na kalmar shahada mutum ya faɗe ta yana mai sanin me ma'anar ta ashe yanzu idan wani ya zo ce zai shiga Allah shi ke na shiga musulunci sai mun tambaye shi ga zan ba da Allah la ilaha illallah wa rasulullah ce za su ne mana ai abin da suke nufi ba wanda za ka bauta a duniya sai Allah ba wani abin bauta sama ko ƙasa sai Allah sannan dole bautar da ake da manzo Allah eh ka sani ka faɗi da ya faɗa shi ke kai ko ya bai zo wajen mu ba in ya san wannan ma'anar ya faɗi kalmar shahada shi kadai a gida ba wanda ya lakkara masa ya zama musulmi ba sai ya zo jalli ban liman na cewa ce ashhadu ji ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah ba sai yi wannan dogon layin ba. Mukaddara ya dauki wani littafi na addinin musulunci wannan karamin pamphlet da yake bayanin musulunci ya dauka ya karanta ya gamsu da musulunci ya kuma gane ma'anar abin da suke nufi kawai a gida ya kalmar shahada shi kenan ya zo nan zuwa zai ba mu labari ce na shiga musulunci za mu ga hadisi a kan haka nan gaba ba sai ya tsaya a lakana masa. To ashe kenan da mutum ya garzaro ya ce zai shiga musulunci yana da kyau kafin ka yi gaggawa ba shi kalmar shahada tambaye shi to musulunci ana shiga shi ne da wata kalma wannan kalma kuma yana da muhimmanci mutum ya san ma'anarta don mutum ya daura kansa ne da ita mutum ya dauki sharafi mutum ya dauki shi ne condition din kasancewar ka musulmi ya da ma'anarta da takwarsa mai ta kore mai tabbatar wannan shi ne sharafin kasancewar ka musulmi ka san wanda ya ce gaskiya musulmi to sai ka masa kalmar shahada abin da kun sa abu biyu abu na farko tabbatar da bauta ga Allah shi kadai abu na biyu tabbatar da cewa bautar dole a yi ta da manzon Allah ya koyar ba yadda al'adar gari ko al'adar wata kabila ko san zuciyar wani mutane kai masa sharhin kalmar shahada ba wai dogon darasi za ka yi ba kai ta bayani a kai bayani a takaice da ya fahimta ka fahimta eh ka ga wannan da wannan ma'anar eh to sai ka faɗa wata kalmar shahada da ya faɗa shi kenan shi musulunci to kaga shi kenan da yace man qala la ilaha illallah lafazin qaul kada zai wadatar ko sai mutum ya san ma'ana sai mutum ya san ma'ana to in wani tambaya me ya kuce ka wai da shi manzon Allah yace alqaul sai mu ce tunda yace alqaul anan dauke shi kai shi tunda yace atayi shahada sai zanto alqaul dan almabni ala shahada alqaul alladhi yuwaqqu shahada dole sai mutum ya atayi shahada sannan ya buga cikin wani hadisin daban na musulun man shahida Allah ilaha illallah wa anni rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila bani mahrum min wa anna aljannata haqqun wa an-nar haqqun ila akhir kaza yace man shahida ya amfani kalmar shahida to duk inda alqaul yake sai ka dauke shi ka kai shi hadisin da yace shahida dan ka bashi ma'ana mai kyau saboda ka faɗa alqaul kadai kawai kai shi ina ga mun fahimci wannan abu na biyu da zai ga hankalin ba a cikin hadisin da yace man qala la ilaha illallah sai ce wa kafar wayo wa dudullah bai ce ba kuma wa qala anna muhammadar rasulullah bai faɗe shi ba akwai hadisin da bai faɗe shi ba riwaya ce kuma tabbatacciya akwai riwaya da bai faɗe shi ba man qala la ilaha illallah kadai wa kafara bi ma yu'budu min dunillah wannan riwaya dai bai faɗe muhammadar rasulullah a nan gurin yaya za ka yi da wannan hadisi shi gidan da mutum ya zo ce la ilaha illallah ya shiga musulunci ko sai ya haɗa da muhammadu rasulullah idan wani zo kan wako ce da wannan hadisin ya ce ai madan la ilaha illallah kaɗai ya wani ba ya buƙata sai ya ce muhammadu rasulullah to a irin nan gurin sai ka ce wannan hadisin manzon Allah ya taƙaita bayani zo mu je da kai hadisin da manzon Allah ya fara da bayani tunda ya ce hatta ya shahadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah abinda wannan hadisin ya yi shiru a kansa wannan hadisin ya bayyana shi da aka sai mu bayyana shi don saboda wancan hadisin da ya bayyana ba za mu yi shiru ba don mu kafa hujja da wanda ya shiru don shiru ba ilimi ba ne ba bayani magana shi ne mai ilimi ya rage ya zama ilimi mai kyau ko mara kyau amma mutumin da ya shiru ai bai ce komai ba shiru hujja ce ba hujja ba ce ba amma magana ita ce mai da aka baka kafa hujja da shiru sai dai ka kafa hujja da magana in mun sabu hadisi da manzo Allah ce ba ma sai ce muhammadu rasulullah ba ka gana magana ce to shikenan sai mu ce to ba sai ce muhammadu rasulullah ba wajen shiga musulunci amma mun sabu hadisin da aka tilala Allah kai shiru ba ce muhammadu rasulullah ba to sai mu je mu nemi wani hadisin mu ga ya faɗi ta kawai faɗi ta ba wannan hadisin da ya faɗa sai zo mai hujja dan magana ita ce hujja amma shiru ba hujja ba sannan sai ce wa kafara da mai wadu min dunillah a ce ko da mutum ya yadda ba za a bauta kowa ba sai Allah kuma ya yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine jakadan Allah abinda ya zo da shi na bauta da shi za a bauta wa Allah amma kuma duk da haka yana ganin a iya yin kiristanci a iya yin yahudanci a iya yin addinin budanci da gargajiya dukkan su addinai ne kowa a bashi dama ya yi kuma lalata ta ce kyawa ba sani ba waye zai tsira idan mutum ya yi wannan musulunci sai ya yi saboda mai mazala ce mai bayan ya faɗi kalmar shahada dole sai ya yi wa kafara bil ma yu'budu min dunillah sai ka ga kiristanci shirme ne ba addini bane yahudanci shirme ne ba addini bane budanci da dukkan wani addinin da ba musulunci ba shirme ne ka kafir sai maka baka yarda ba amma in a zuciyarka kana jin cewa wai a iya yin sa shi ma babu laifi, to kai baka zama gudi ba. Tunda Allah sai fa mun yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan tusaba laha wallahu sami'un alim. Ba nan zai dade hadarin da turawa suke yakar duniyar musulunci da shi a yau, daga cikin hadarurruka masu yawa da suka gadar mana shine wato kawance tsakanin addinai. Wannan kawance ya shigo Najeriya, kuma ana kiran wadansu da suna malamai na addinin musulunci, a kira wadansu kiristawa, a daga kawance a tsakanin addinai guda biyu. To a cikin wannan kawance fa za ka yadda nashi addini ne, kuma yana da dama ya yada shi a bashi dama ya yada, kuma kai ma naka addini ne a baka dama ka yada, kuma a kyale ko mutum ya wancan ko ya wancan dur daya, a dan kai da wannan kai za ka musulunci ya tashi daga yi shi da ba cikin musulunci ki ba arne da tsantsa, yanzu shi ne ya ja ka zama ka bashi. Kuma sirrin kirkiro wannan shi ne dan a karya aqida ta alwala'u wal bara, aqidar san Allah da manzansa da mummunai, kin kafirci da kafirai da masu goyon bayan kafirai. To sai aka sai kawance ka duk kiyayyar babu ita kenan, idan ko babu kiyayya ka ga soyayya ce za ta mai gurbinta. To kuma Allah ya haramta maka ta so la yattakhidu almu'minuna alkafirina awliya'a, to sai karke sa matsayin mun kada ka karke su ka matsayin abin so, ka ka kare musulunci da kai da wata, dan ku dole ka kafa cewa abin da ake bauta ba Allah dole ko menene addinin gargajiya ko ba ko wannan addini, da addinin kristanci da addinin yahudanci dole ka kafirce masa a zuciyarka, ji ba addini bane wannan, bai tantance ka kwatkwata. Kuma inda zaka samu daman dakile shi ka zai ci gaba, zaka yi ko da dukiyarka ko da ilminka ko da komai naka, ina ba zamu yanta. Wannan shine hakikanin musulunci. Wannan hadisi Imam Muslim rawaito shi. Wa an abi ma'badin al-miqdad ibn al-aswad radiyallahu anhu qala قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال لا تقتله. فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ فقال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ومعنى أنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى أنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته لا أنه بمنزلته في الكفر والله أعلم. وانا حديثي عن كربوش رقا أبو معبد كده المقداد ابن الأسود الله سكاري الداء بريش يتي قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناتي لمن ذن الله سكاري أمن تستبت قريش أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار بارا بارا إن دعان هكذا ونبت سكين كافرين فاقتتلنا سبك فدا فضرب إحدى يدي بالسيف سيتل من تير بسكين هنا ينابيو بتكوبي يساري تير بسكين هنا نابيو بتكوبي فقطع آية تل هنا ثم لاذ مني بشجرة سنة سيجي قوية لكي متبشي يشيني لاذ بمعنى استترى تقلاذ يلوذ لواء ذل بمعنى خفية واستترى yadda ya ɓuya jikin wata bishiya ya yi garkuwa da ita ya yi kariya da ita. Faƙala sai ya ce aslamtu lillahi, na shiga musulunci, ya fita gama shahada. A aqtuluhu ya rasulullah, ba da an kalaha, bayan ya faɗa wannan kalmar ya halatta in je in kashe shi. Faƙala la taqtuluhu, sai manzo Allah ya ce kar ka kashe shi. Fa qultu, sai na ce da shi ya rasulullah qata'a ihda yadayya thumma qala dhalika ba'da ma qata'a, ya yanke mun ɗaya daga cikin hannaye na guda biyu, sannan ya sauri ya furta kalmar shahada kafin in je in rama. Duk da haka sai kyale shi, fa qala, sai manzo Allah ce la taqtul, kar ka yadda ka kashe shi. Fa in qataltahu fa innahu bi manzilatika qabla an taqtul, in har ka kashe shi to ya zama shi yana matsayin da kake ciki kafin kai ka kashe shi. Wa innaka bi manzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala, kai kuma ka zama kana matsayin da yake ciki kafin ya fito wannan kalmar. Ina ba za mu fahimta. To, a nan gurin dai magana ta tsada zuwa. Idan mutum ya furta kalmar shahada ba sai wato ya shiga musulunci ko da ba sai marza sai la ilaha illallah ba. Mutum ne kuna ya sare maka. Ka bi shi ya gudu bayan wata bishiya sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bai zama ka ba shi kalmar shahada ba sai ya faɗa da kansa. Shi ne abin da bai kaɗa da ke tambaya a kai. Zan yi manzo Allah ba za ka kashe shi. Yace ga fa abin da ya manzo Allah ba za ka kashe shi. Yan ko har ka kashe shi. To shi din ya zama matsayin da kake ciki kafin ka kashe shi. Kai kuma ka zama matsayin da yake ciki kafin ya faɗi kalmarsa. A nan in mun ɗauki zahirin hadisin ko kuma ɗaya daga cikin ma'anoni da za a iya fahimta da gaggawa cikin hadisin. Wato kai ka zama a matsayin da yake ciki kafin ka kashe shi. Wani matsayin yake ciki ga ba a kashe shi. Shi kuma ya zama matsayin da kake ciki kafin ya faɗo wannan kalmar. Ya zama matsayin da kake ciki da wato ya zama mai kenan. Haka za a fahimta. Amma Imam An-Nawawi sai mana sharhi yace wa ma'ana annahu min manzilatik. Da manzo Allah ya ce ya zama matsayin da kake ciki da ai mahkumud dami ma'sumud dami mahkumun bi islami. Kai dinnan ada musulmi ne shi ma da ya faɗa yanzu ya zama musulmi. Kai dinnan ada jinin ka fararre ne shi ma da ya faɗe ta yanzu ma jinin sa ya zama mai fararre. Wa ma'ana annaka bi manzilatihi, da aka ce kai kuma kana matsayin da yake ciki kafin ya faɗi kalmar ai mubahud dami. Da kafin ya faɗa wannan kalmar jinin sa ya halaka a zubar da shi. Kai ma da jinin ka ya halaka a zubar da shi bil kisasi, ta hanyar kisasi, dan ka kashe musulmi liwarasatihi, wato magadansa za su buƙaci kai ma a kashe ka a yi kisasi. La annahu bi manzilatihi bil kufri, ba wai manzo Allah ya nufi ka zama matsayin da yake ciki da kafiri ne kai ba, ba da manzo Allah yake nufi ba. Dan ya faɗa kalmar shahada musulmi ne sai ka kashe shi. Wanda ya kashe mutum ya zama kafiri ko ya aikata kabaira? Ya aikata kabaira, da haka me za a yi masa? كذا النفس بالنفس كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا معنى ابنت كي با كافرتي بني با كاي بابن لفي حكمتن كشي ني دازمن كيا ينا ده تصرو ده كارو كافر ده كشي يانزو باين كاكشي مسلمي با جنن كينا ده تصرو ba ya da tsoro, domin dangin sai in suka ce sai an kashe ka sai an kashe ka, jininka ba ya da tsoro. Shi da abinda manzo Allah ke nufi in ji Imam An-Nawawi. Mahallu shahid dai cikin hadisin mun ga wannan mutum shi kadai ya furta kalmar shahada, ko manzo Allah ce a dauki kalmar shahada sai a zahirin sa musulmi ne. Duk da gashi ya yi wani abu ya fito cikin sahun kafirai yana yakar mummune har ma ya sarewa wani hannu, amma kuma duk da haka manzo Allah ce tun da ya faɗi wannan kalmar dole ka dauke shi a zahirin sa. Cewa shi musulmi ne, ba ka da ikon kace kafiri ne. In ko har ma ka kashe shi to sai an yi kisasi. Wa an Usama ibn Zayd radiyallahu anhu ma qal ba'athana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-qura tati min Juhayna fa sabbahna al-qawm ala miyahihim ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله فكف عنه الانصاري وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا المدينه بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا اسامه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم متفق عليه ولا حديثي أن رجل لك أسامة بن زيد وانداك مصطاك الحب بن الحب وكو مسوي دم مسوي Babas Zaid bin Harisa yana da fada a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cikin as-sabiquna al-awwaluna fil Islam, yana cikin mutum ukun farko da suka shiga musulunci ko hudu farko da suka shiga musulunci. Farko wanda ya fara musulunta Khadija, Sayyidina Abu Bakar, Zaid bin Harisa, sannan Ali bin Abi Talib da sauransu. ma'ana da cikin ayar farko Zaid bin Harith da aka kansa Usama kuma ya zanto yana da matsayi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam. Har idan an taro ana so a tambaye manzon Allah wata magana wadda farjini ya hana a tambaye shi, sai a ce to wa ake ganin cikin waɗanda ake tsammanin su je su tambaye shi kai tsaye, shi a kira Usama ibn Zaid. Wannan hadisi an karɓo daga Usama ibn Zaid. Kada ya ce ba asala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kalmar ba asa tana nufin arsala, arsala na ya aike mu, manzon Allah ya tura mu ko ya aike mu, ilal qurafat zuwa ga yan kabilar qurafa, harun din zaka yi mata dhamma, ramun din zaka yi mata fatha, al qurafa sai ce min Duhaina, yanki ne daga cikin babbar kabila ta Duhaina, baban ne wato kamar wani karamin yanki ne cikin kabila babba ta Duhaina, kamar wani family ne cikin Duhaina, Duhaina ta babbar kabila. Manzo Allah ya tura mu wajen su, fa sabbahna alqawma ala miyahihim, sai muka kaiwa mutanen farmaki ala miyahihim, da sassafe ala miyahihim a wajen ɗibar ruwan su. Almiyahu jam'i ne na almahu, almahu ruwa dai kenan, almiyahu kuma ya zama ruwa da ruwa da ruwa da ruwa, a sakwatance ruwaye. Amma dai ba na tsammanin a kanan fiye akwai jami a kalmar ruwa ba. To dai almiyahu dai da larabci jami ne na ruwa. Idan an ce fadahna alqawma, sai muka kai musu farmaki da asuba, kai farmaki da asuba kafin su farga kenan, don Hausawa sun ce da safe ake kama fara, yasa yana daga cikin dabarar yaki kaiwa mutum hari kafin ya farka daga bacci. Yasa aka magana falmu biyu za su yi su baha dawakin da ake kai hari da su lokacin asuba kafin gari ya waye, Allah ya rantsuwa da su. Yayin da muka kai musu hari da asbahi ala miyahihim wajen ɗiban ruwansu, wala hiktu ana wa rajulun min al ansar, Usama ya ce ni da wani mutum cikin mutanen Madina sai muka riski rajulun minhum, wani mutum cikin su, wato muka cin masa muka kama shi. Falan maghashinahu, yayin da muka iske shi, kana la ilaha illallah, sai ba zai furta kalmar shahada, da yana gudu muna bi shi muna kama shi sai ce la ilaha illallah, fa kafa anhu al ansari, sai shi wannan mutum Madina da muke tare da shi sai ya kyale shi, yace wa ta'antuhu bi rumhi, ni kuwa sai na soke shi da bashin da ke hannuna, hatta qataltuhu, har sai na kashe shi. Falamma qadimna al-Madina, Usama yake lokacin da muka zo Madina, balagha zalika an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sai labarin hakan ya kai ga manzon Allah sai da mutunta buta gare shi, fa qala li, sai yace da ni ya Usama, ya kai Usama, wato wannan munada ne mufrad wanda idan aka sa masa harfin nida zai zanto mabniyan ala dhammi, ya Usama tu, yace ya kai Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah, kenan za ka kashe shi bayan ya fata kalmar shahada, wato alam ne mufrad da Usama kenan, alam mufrad dama murada ne, amma alam mufrad lil alamiyyati wal ifrad kenan, sai aka masa bina'i ala dhamma, yace a kadaltahu ba'da ma qala la ilaha, wato za ka kashe shi bayan ya fata kalmar la ilaha illa Allah, qultu ya rasulullah, sai ce ya manzon Allah, inna ma kana muta'awwidan, ya wada ne dan karan kai, dan tsaran rai kadai, yana nema ya tsare kansa ya tsare dukiyarsa, amma ba wai da gaske yake ba, ba wai musulunci ya shiga ba da gaske. Fa qala, sai manzo Allah ya sake cewa a qataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah, yanzu aka kace shi gashi ya faɗi kalmar shahada, fa ma zala yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalika al-yawm, Usama ya ce manzo Allah da gushi bai na maimaita wannan kalmar, yanzu aka kace shi bayan ya faɗi kalmar shahada, yanzu ka kace shi bayan ya faɗi kalmar shahada, yace manzo Allah bai gushi bai na mai ta wannan kalma, hatta tamannaitu, har sai da na kurace, anni lam akun aslamtu qabla zalika al-yawm, ina ma ba musulunta ba sai yau, ina ma yanzu ne na musulunta dan ya kasance ban yi wancan laifin ina cikin musulunci ba. Wato kaga yadda manzo Allah ya girmama mutum kenan, duk wannan yana nuna cewa dai ana gudanar da mutane ne akan mai, akan zahirin su, wato ba da ni kuma akan bar wahala, dan Allah shi kadai ne alimun bil zatu. Wa fi riwayatin qala rasulullah, fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, aqala la ilaha illa Allah wa qatalta, a wata riwayar manzo Allah ce yanzu bawan Allah ne ya faɗi kalmar la ilaha illallah kuma ka kashe shi qultu ya rasulullah innama qalaha khawfan min al-tilaki kaga wanda ya zama kina ma'anar muta'awwidan ya faɗi wannan kalma ne dan jin tsoron makami qala sai manzo Allah ce afala shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla to me ya hana ka tsaga zuciyarsa ka gane cewa ya faɗi kalmar da gaske ko kuwa idan ya tsaga din zai gani a nan manzo Allah na nuna cewa tun da dai ko ka tsaga zuciyar ba ka iya gane ƙaryarsa ko ƙarfin ƙaryarsa ikhlasinsa ko shirkarsa to dole za ka ci dole ka yi aikin zahiri don ka yi aikin batini ba naka bane na Ubangiji ba wanda ke san abin da ke cikin zukata sai Allah inna Allah alimu bi zati sudur an gane ko fa ma zal yukabiruha hatta tamannaytu anni aslamtu yawma idhin yace bai mazalla bai kushe bai na faɗin wannan kalma ina ma ka zaga zuciyarsa ka gani da gaske yake kokari yake har sai da na gurutu ina ma a rannan ne na musulunta ko a wannan lokaci ne na musulunta imam an-nawawi yace al-quratu bi dhammil ha'i al-muhmala wa fathihi ar-ra zaka wa dhammun fataha zaka ya dhamma kai akan ha zaka ya fataha akan ra batnun min duhaina al-qabilatu al-ma'rufa wato wani yanki ne cikin kabilar Zuhaina wata sananniyar kabila su larabawa suna da kashe-kashe na cikin gida na kabila daya sukan ce ash-sha'a sha'a shine babban kaso wanda ya kunshi kabilu daban-daban kuma da suna daga sha'a dan ya kunshi mai kabilu daban-daban akwai Hausawa akwai Yarabawa akwai Inyamurai akwai Babura akwai Andasa ko Fulani akwai ga sunan dai bai sha'a daga nan gurin kuma sai al-kabila al-kabila kuma ita ce kabila guda ɗaya kamar Hausa kabila ce Yarabawa yarbanci kabila ce an gane to amma a cikin Hausa akwai rabe-rabe na cikin gida akwai sakkwatanci sakkwatanci na fara da daura ne ba fara ko bayan da kowa Hausa ba akwai daura ba akwai kanawa akwai sakkwatawa akwai zage zage akwai kirkina ba da sauransu haka ne kaga da yana wani bane na cikin gida ke haka su ma ya rafa akwai wannan rabe-raben na cikin gida a cikin to irin wannan rabe-raben na cikin gida su ma ya larabawa suna ci sannan ko da a cikin kanawa sai ka samu kuma akwai rabe-raben na cikin gida ko da a cikin katsinawa ko sabata a sami batan daga batan za a samu fakis daga fakis za a samu fasila to alqur'ani ya ambaci guda uku daga ciki ya ambaci sha'a ya ambaci qabila ya ambaci fasila inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila shu'ub jam'i na me sha'a kamar da qaba'il jam'i na qabila sannan sai ya ce wa fasilatihi allati tu'wi cikin sutul ma'arif kaga fasila kenan amma qur'ani bai ambaci fakis ba bai ambaci batan ba bai ambaci imara ba imara jam'in sa amai fakis afkhas shine jam'in sa wato kamar yadda kuma batan ya zama butun shine jam'in sa wannan rabe rabe sun ne cikin gida kawai dai abinda muke so mu fahimta al-quraqatu wani yanki ne a cikin kabilar mai Zuhaina shikenan kun riga mun kare wa qawluhu muta'awwidan da yace innama qalaha muta'awwidan kana muta'awwidan ai mu'tasiman biha min al-qatl la mu'taqidan laha abinda yake nufi ya faɗa wannan kalma shahada dan ya nemi tsari da ita ta kare shi daga kisa ba wai na kudurce ba nata bane wa an jundib ibn abdullah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ba'atha ba'atan min al-muslimin ila qaumin min al-mushrikin wa annahum iltaqaw فكان رجل من المسلمين اذا شاء ان يقصد الى رجل من المسلمين قصد له فقتله وان رجلا من المسلمين قصد فقتله وكنا نتحدث انه اسامه بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا اله الا الله فقتله فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأل فقال لما قتلته فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة وانا حديثي أنكر قلت لك جندب ابن عبد الله الله سكار جاء قريش يتي للي مرتب الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا البعث wata karamar runduna manzo Allah ya tura da wata karamar runduna min almuslimin cikin musulmai ila qawmin min almusrikin su je su yaki wadansu cikin musulmai wa annahum multaqaw kuma su musulman sun haɗu da kafira an gauza yaki fa kana rajulun min almusrikin sai aka samu wani mutum cikin musulmai idza sha'a an yaqsida ila rajulun min almuslimin qasada lahu fa qatala duk lokacin da ya so ya nufaci wani mutum cikin musulmai sai ya saitin shi zai same shi kashe shi wato ya iya yaki da bari yaki gare shi baya shiga cikin turmutsu kwanto yake sai ya fake wani sai ya kai masa hari ya kashe shi ya sake yin kwanto ya samu ya je kashe shi wa anna rajulan min almuslimin kuma ga wani mutum kuma cikin musulmai qasada fa qatala ya nufaci shi zai ya kashe shi ya kashe wannan musulmin jundub ibn abdullahi yace wa kunna natahaddasu annahu usama mun kasance muna ba da labarin cewa usama ne yayin wannan aikin wanda yaje ya kashe wancan musulmi falan marafa alaihi sayyid yayin da yaje kafin ya kashe shi ya daga takobi zai sarara masa kana sai kawai wannan kafirin yace la ilaha illallah usama bai jira ba fa qatalahu sai ya kashe shi duk da ya fita karbar shahara faja al-bashiru ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mai bishara ya zo wajen manzon Allah yana wa manzon Allah bishara cewa an gama yaki ko musulmai sun ci nasara fa sa'ala manzon Allah ya tambaye shi wa akhbarahu ya mai labar duk abin da ya faru a wajen yaki hatta akhbarahu khabar ar-rajul kayfa sara har wannan mai bada labari ya bai manzo Allah labarin wannan mutumin da abin da yayi me yake nufi da wannan mutumin wato shi wannan musulmin da ya kashewa wancan kafirin bayan kafirin ya kalma shahada fa da'a sai manzo Allah ya kirawo shi fa sa'alahu ya tambaye shi lima qataltahu dan mai kashe shi naji an ce ka daga takobi kafin ka sara masa ya furta kalmar shahada duk da haka ka sauke takobin ka kan ka kashe shi me yasa ka kashe shi فقال يا رسول الله سيدي يا من قال الله أوجع في المسلمين يا تتد مسلمين يا أيوا مسلمين لهني ديوة يا كشواني يا كشواني وقتل فلانا وفلانا يا كشوانا دواني وسمى له نفرا يا أنبا تعالى من قال الله وانا أدى دين متى نيدى وانا كافر يا كش النفر أتك الله روشي دقا دايا زوى ترى سوني النفر waɗansu malamai suka ce zuwa bakwai to kaga in ma dai mutum bakwai shine nafar ma'ana wannan kafiri shi kada ya kashe mutum bakwai cikin musulmi a dabarun yakin su yake amfani da shi har yanzu a lokacin da Usama ya zo daga takobin sa akan sa kafin ya sa masa sai furta kalmar shahada sai manzo Allah sai ya ce wa inni hamaltu alayki na kai masa dauki na kai masa farmaki falamma ra'a as-sayf yayin da ya fita takobina a zare قال لا إله إلا الله كما سيتي لا إله إلا الله دين يسرني كاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله يسرني سيئا قتلته شين كافي شيء قال نعم يسيئ إنا كشي شيء قال سيما زال الله سيئا فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة يا إذا قيد لا إله إلا الله ودمتازو على نمتاز القيامة tana tambayar da ka kashe wanda ya faɗe ni. Qala ya Rasulullah, wannan sahabi ya ce, ya manzo Allah, istaghfir li, ka roƙa min gafaran Ubangiji mana. Qala, sai manzo Allah sai ya ce, wa kaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah idza ja'at yawm al-qiyamah. Faja'a la yazidu ala an yaqula kaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah idza ja'at yawm al-qiyamah. Wannan sahabi yana cewa, ya manzo Allah, roƙa min gafara, manzo Allah ku ba abin da yake faɗa sai dai wannan kalmar, kaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah idza ja'at yawm al-qiyamah. Wato manzo Allah ya haka dai girmama matsayin abin, wato hadari ne dan uwanka musulmi, wato ka kafirta shi dan ya kashe shi ne dan yana i'tiqadin ne kafircin sa, dan da yana i'tiqadin la ilaha illallah zamu yi da shi musulmi da ba zai kashe shi. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. Hadisin da sai a wannan babi, wani Abdullah ibn Utbah ابن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناكم وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة رواه البخاري. وانا حديثي عن كلمة عبد الله بن عتبة ابن مسعود yace naji Umar bin Khattab yana cewa inna nasan kanu yukhazuna bil wahyi fi ahd rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wadansu mutane a lokacin manzon Allah an kasance ana kama su da wahayi, wato munafikai kenan, za su furta kalmar shahada, wahayi ya sauka ya fallasa su, sai yukhazuna bil wahyi, tunda ba mu san batinin su ba, yanzu yi kalmar shahada sai mu dauka musulmi ne har zuwa lokacin da Allah zai saukar da aya ya fallasa su da sufofinsu, kamar da suratul tauba ta yi ta yi, waminhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, waminhum man yalbisuka fi sadaqat fa yanutu minha radu wa illa yutu minha idza hum yasqatun, waminhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhun khairin lakum yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin رحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله كذا يتفلس ويؤخذون بالوايج كما قال سيدنا محمد الله صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله لاريناكم ان ما قد ما سي منون لكم وانا اما فلا عرفتهم بسيماهم كركدا بذا غانه سد علامومهم ولا تعرفنهم في هذا القول ذا غانه سد ساكين بال aka bayyana sufofinsu waminan nasi man yu'jibu ka qawluhu fil ayati dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala kulli qisas, duk dai wannan yana shiga cikin ma'anar inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahli rasulillah, da wahyi ake kama su. Umar nan gaza me yake so yace, yace wa innal wahya qad inqata, yau ne da nake Umar din nan wahyi ya riga yake, kuma idan mutum ya zo furta kalmar shahada ba mu da aya da za ta ce mana ƙarya yake, ba a saukar da aya a ce mana ƙarya ne, irin yadda lokacin manzo Allah aka riga fallasa munafikai, yau babu wannan wahayi ya yanke. Wa inna ma na'khudhukum al'ana bima zahara lana min amalikum, yace mu yanzu da zahirin ku zamu kama ku, gidigal abinda ku gani a zahiri da shi zamu kama ku, wa man azhara lana khairan, duk wanda ya bayyana mana alkhairi ya faɗi kalmar shahada ya yi aiki na gari, ko da zuciyar ƙarya yake, amma nahu sai mu bashi aminci da tsaro, wa qarrabnahu ko mu kusanto da mu, mu kusanto da shi ya zama musulmi dan uwanmu, wa laysa lana min sirrihi shay'un, ba ruwanmu da sirrinsa, wannan tsakanin shi da mahaliccin sa in kari yake, Allah yuhasibuhu fi sirrihi, Allah ne zai masa hisabi game da asirinsa, wa man azhara lana su'an, wanda ko ya bayyana mana mummunan abu lam na'amanu, yace ba za mu amintar da shi ba, mu ce ai kila a zuciyarmu ne, a'a inda da ya bayyana tsiyatu a haka za ta fi, walam nusaddiqu, ba za mu gaskata shi ba, wa in qala inda sirrihi hasana, ko da ya ce ai zuciyarsa mai kyau ce, a zuciyar su mai kyau, kuka mun san zuciyar Allah ya baki a kai ka aljanna, mu dai kana nan gurin ba gonku, kai ba kai mutum ba zai. Eh zuciyar ka mai kyau ce daga shi ka je can ka shiga aljanna, amma a hukuncin duniya ba za ka kare ka ba. In dai ka bayyana mummunan abu. Ina fata ku fahimta. To wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi. Kaga dai wannan hadisi a zahiri yake wajen mai dacewarsa da mai bada. A nan abin da za mu rufe babin da shi shine hukunci na duniya ya samu banda hukuncin lahira. Hukuncin duniya ana gina shi ne akan mai zahiri, zahirin mutum. Duk wanda ya furta kalmar shahada ya yi aiki na musulunci za a ɗauka musulmi ne. Wannan hukuncin duniya ke. Amma hukuncin lahira kuma ana gina shi ne akan mai, akan batinin mutum, ba zahirinsa ba. In ya je da zuciya ta imani to da za a yi masa hukuncin mummuni. In ya je da zuciya ta kafirci ko da anan gidan duniya ya aiki ilin da musulmi a can gurin hukuncin sauta. Ina ba da fahimta. Ma'ana ana kallon batini a hukuncin lahira, ana kallon zahiri a hukuncin mai. Da haka Ubangiji Allah ce innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sarair. Allah mai iko ne kan dawar dan adam ranar da za a fallasa asirai. Kaga fallasa asirai za a yi, asirin mutum za a yi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fi sudur. Husila ma fi sudur, za a bincika abin da ke cikin zukatan mutane. A fallasa mutum. To hukuncin duniya na mutane ne, da haka ke tafiya akan zahiri dan su wata san batini. Hukuncin lahira kuma na Ubangiji Ta'ala ne, da haka ke hukunci da batinin mutum. Duka biyun kuma ana buƙatar mai gyaruwar su, zahiri da batini. Sai dai wanne ya fi muhimmanci a gyara wajen gyara, batini ko zahiri? Batini, domin idan batini yake kyau zahiri zai kyau, amma babu yadda za a yi zahiri yake kyau kuma ya yi tasiri a batini. Amma in batini yake kyau zai tasiri ga mai, ga zahiri. Shi yasa ake kula da gyaran zuciya, gyaran aqida, gyaran imani. Tauhidi ya samu gurbi a cikin zuciyar bawa, sannan ya kawar da sauran dattin da suke kawo cikas, ko dai su hana su rushe tauhidi ko su hana shi cika. Irin su girman kai, irin su hasada da mugun nufi da ƙeta, duk wannan suna kawo cikas wajen kamalar tauhidi. To mutum ya tsarkake zuciyarsa, dan zuciyarsa ta yi garau, sai ya ga ayyukansa da hannayensa da maganganunsa duk sun yi kyau idan mutum ya gyara zuciyarsa. To don saboda haka dai mutum zai kula da gyaran zuciya saboda alaƙarsa da mahaliccinsa, ya kula da gyaran zahiri saboda alaƙarsa da mai, da bil'adama. Domin duk yadda ka gyara batininka, in zahirinka baya da kyau, su mutane za su yi maka hukunci da wannan zahirin ko ba su yi laifi ba. Shi yasa lokacin da manzo Allah ke ba da labarin waɗansu mutane da za su zo su yi yunkurin rushe Ka'aba a ƙarshen zamani, har sai sun zo wani yanki na ƙasa tsakaninsa da Makka ba nisa, sai Ubangiji Ta'ala ya sa ƙasa duk gaba ɗaya ta shafe su har kansu da ƙarshensu, da wanda suka zo wajen da wanda suke gida, da wanda sun zo da niyyar rushe Ka'aba, da wanda tilasta musu aka ce dole sai kun fita, in ku fita ba to ba ku tare da mu, za mu yi muku kaza. Kagan kai da ba su da laifi. Aisha ta ce wa manzon Allah, ya za a rushe su na farkonsu da na ƙarshensu, bayan a cikinsu akwai wanda shi baya da niyyar rije ya ta'addanci wa Ka'aba? Sai manzon Allah ce za a tashe su a kan niyoyinsu gobe kiyama. A nan dai duniya hukunci da ya za a yi musu, idan an je sallahira a yi mai abin baki. Sannan ya zo a gari, sai wani ya sata, wani ya yi duwaɗi, wani ya yi zina, wani ya ayyukan barna irin wanda za su jawo fari, wani ya tauye mudu, ya yi maguɗi wajen sayar da kayan abinci, ya haɗa mai kyau da mara kyau, duk ya sallama sayan mai kyau da farashin mai kyau, a sakamakonsa sai a kame ruwan sama. A gonarsa kada za a kame ruwan sama? Har gonan wanda ya kwana yana kiyamun laili ya yi da azumin nafila, ruwan dai ba zai sauka ba, dan ba za a zo a ware gonar wani mutum shi kaɗai a yi ruwan ba, duka za a hana. To shi ne hikimar da Allah yake cewa wata fitratin la tusibannal ladina zalamu minkum khassa, ku kiyaye fitinar da idan ta zo ba waɗanda suke zalunci kaɗai za ta shafa ba, har ma wanda bai zalunci ba shi ma sai ta yi. To wannan hukuncin duniya ke, amma a lahira ba a kama mutum sai da abin, amma a duniya laifin da baka yi ba ma indai kana tare da masu laifin ya iya shafar ka. Yanzu wahala da duk ake sha a kasar nan ba waɗansu ne suka dawo ta ba, duka mutanen kasar suka dawo ta ko waɗansu tsirarun ba su tsirarun. Amma tun da ana tare da su ba a hana su yi ba, da wanda ya goyi ba su, da wanda ma yi musu inkari, da wanda ya yi musu addu'a ta alkhairi, da wanda ya musu mummunan addu'a da rukunin su, duk ana cikin wahala. Fitina ɗin kenan lati sai ban da lidin da lamun hukun ka. A takaice dai yayan wa abin da muke so yace da mu, wato muka ɗauki mutane a zakarin su a duniya. Ba ruwanmu da batanisu batanisu na wajen Allah. Sannan abu na ƙarshe da zan faɗa a nan shi ne, da yawa waɗansu sukan ƙi yin aiki da zahirin musulunci sai suka fi hujjar cewa ai zuciyarsu mai kyau ce. To wannan hujja ce mu a wurinmu? Hadisan nan sun nuna mana ba ruwanmu da me? Batanisu, wannan tsakaninsu da Allah ne. Mu in dai ba su yi aiki na zahiri mai kyau ba shi ke. Na ji wani na magana ko wani ya waya shi cikin zanen jau da kome zanen yake cewa ai hijabi ba zanen ba ne, ai hijabi a zuci. In dai masu ta ji tsoron Allah a zuci ko ba ta yi hijabi ko ba ku? Don a taka wa hahuna. To a nan gudun sai mu ce muka ba fili tun da fito tsirara, mutum ne kirki ce ko mutum ne da banza? Ba ta kirki ba ce. Saboda mu ba ruwanmu da baɗinin, baɗinin Allah ya bata hukunci a can wurin, in ta kirki ce ka yi ta aljanna a can. Amma mu a nan gurin bayan za a bi mata shaidar mai Allah bai tuni mata shaidar kirki ba, ba ruwanmu ba mutum ne kirki ba ce. Kuma wannan wahar ma sai wani daga cewa ai libasu takawa aka ce wa libasu takawa zalika khair, wato tufafin takawa aka ce ba tufafin gyale da zani ba. To kaga na idan mutum ya fasa wannan ayar sai wuce to kowa da ke tafiya tsirara ya rike ta kawarsu a zuci. Da ji ina ne gaske ce a wani ba su ba bukatar sai mutum ya sa hattun da wando ko babban riga da jamfa da wando da an yi magana sai ce libasu ta kawa za da ka kai. To kaga wannan abin da ya kawo cikas wajen fahimtar wannan shine rashin fahimtar akwai zahiri akwai batini na dan adam, ko in ce akwai abubuwa na bayyane wanda mu mutane muke hukunci da su, akwai kuma abubuwa na ɓoye wanda kuma Allah ke mai gina hukunci. To musulmi baya zama musulmi sai ya gyara duka mai biyun, ya gyara zuciyarsa tsakaninsu da Ubangiji, kuma ya gyara zahirinsu tsakaninsu da mutane. Idan mutum ya ɗauki ɗaya ba ruwansu ɗaya to bai zama musulmi na gaba. Ina ba ɗan fahimci wannan. Har kuma na ce musu idan ma mutum ya ce wannan ai ya ce wa libasu taqwa, ma'ana libasu taqwa shi ne libas, ai ya ce kada anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum, mun saukar muku da tufafin da yake suturce al'auratu warishan kuma ya sa ku yi ado, sai ce wa libasu taqwa, amma tufafi na taqwa ya fi wancan muhimmanci, wancan ɗin ku yi shi amma kuma ku haɗa da na mai na taqwa. Kaga Allah bai rushe wancan ba, ayar sai ta kawo libasa ne, hunaka libasun yuwari sau'atina wa hunaka libasu taqwa, wal matlubu min al-insan al-jam'u bainahuma lal infiradu bi ahadihima an al-akhar, wato so ake ka haɗa duka guda biyun ba ka dauki ɗaya ka gyara ɗaya ba. Ka iya cewa in ma ya ce ɗaya zai ɗauka shi libasu taqwa zai ɗauka, sai ka ce to wancan sai ka tafi tsirara, ko ka ce da shi to dawo mu tafi wajen aikin haji. Ubangiji ta'ala ce wa tazawwadu, sai ce fa inna khairaz zadi taqwa, wato sai nuna azzadu zada ne, hunaka zadu ne tazawwadu bihi al-insan lil akli washurbi wal libasi wa hunaka zadu taqwa, akwai guzuri na abinci da mahajjaci zai yi, mai umara zai yi, dole ya tafi da guzuri don ya ce sai ya sutura ya samu ruwan kwana, sannan kuma dole ya guzurin taqwa. To idan wani zai ce ai dai ba ruwa na da guzurin cin abinci zan tafi aikin haji, ko da a kasa ne ba komai ba, ko ce a mu me ne ce zadu taqwa, inna khairaz zadu taqwa. Yasa ko ya zai yana ba ku ci idan yayi wannan ana ruwa ne to babu ne. A takaice dai wannan bayani shi ne so in cike mana wannan babu da shi dan na tabbatar zai taimaka mana waɗannan hadisai da muka musu kyawun fahimta za su taimaka mana wajen warware matsaloli da dama da muke cikin su suka shafi rayuwar mu. Abin da muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada wannan kai kuskure, kuma Ubangiji ta'ala shi ya ta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa qad qulta min lisani yafqahu qawli.